لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسالك سعودوا أولنا مجلسي ناكرا تلتافا الرسالة نا الإمام ابن أبي زيد القيروان رحمه الله أولنا مسلات من البركة مسلات اندمي إسلامك ترس أنا قلما يدوغري يومنا هدوغ وطن جماد الثانية شكالة دبو الأيدة للي هدود أربعين دبيو باية هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وان دائلاتي لشاء بوكي قوتن لايا شكالة دبو بيو دا أشرين دا لايا درس منا وشين درسنا للي دا أشرين دا نوني dari da 24 na satin da ya gabata ko karatu da ya gabata malam ya kawo matsalolin kafara musamman ga wanda ya sadu da iyalin sa a cikin watan Ramadan, cewa kafara ta kama shi. Kuma malam ya kawo bayani irin yadda wato zai yi kafara. كرشاء بن مكر تشين وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. متني أنا بنسى باش وتى رمضان وجرامك إن رمى وسيسايكي واتو كريا وإن أزمن دجنجن سبو داك باب كفارة كنسى سيدي سايكي واتو رمى أزمن سا. إن ذا مسيقبا إتسي إن مالك إن ذا مالك سيواشيني عند مالك سوى ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه، ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطئ. ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. ومن أغمي عليه ليلا وان ليصوم سكندري ما أنا أوتر رمضان جنا سكندري نوتر رمضان يصوم كرف أكون دري كرف بيون دري كرف هولون دري كافن كيتوها الفجر فأفاق سيفرك بعد طلوع الفجر bayan ketowar alfijir bayan gari ya waye ya suma karfe 2 dare karfe 3 dare hankalinsa bai dawo jikinsa ba bai farfado ba sai karfe 10 na safe ko karfe 11 to ya matsayin azumin sa ya suma cikin dare ya farfado karfe 10 na rana ko 11 to ya matsayin azumin sa bai da azumi fa alaihi qada'u sawm zai rama wannan azumin na wannan rana. Me yasa? Saboda bai tashi da niyyar azumi ba, haka malikiya suka ce. san da ya suma bai san ma ina yake ba balle tashi da niyyar azumi an gane san da hankalinsa ya dawo san da ya farfado to kaga bai samu niyyar ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yubayyiti siyama min al-layli fala siyama lahu dan mutumin da yake bai niyyar azumi cikin dare ba to a wannan wunin ko yayi azumi bashi da azumi an gane a mala adun kule kawo su a malikiyance suna da tafsiri suna idan mutum ya samu ya tashi da yayi niyyar azumi mana karfe hudun dare yayi sahur yayi niyyar azumi an gane sai ya suma ko kuma karfe ukun dare hudun dare yayi sahur yayi niyyar azumi ana sallar asubahi ya suma an gane to wannan suka ce idan ya samu wato mafi yawan rana idan ya samu mafi yawan rana azumin sa yana nan haba shi magana ya tashi yayi niyyar azumi cikin dare lokacin sallar asubahi ko bayan sallar asubahi sai suma kaga ya samu niyya ko ba haka ba saboda za a duba daga karfe shidan safe har zuwa faduwar rana misali wato lokacin in ya farfado lokacin da ya samu na azumi in ya zama shi ne mafi yawa to azuminsa yana nan kamar misali ya suma ana sallar asubahi ko bayan sallar asubahi ya farfado karfe 12 na rana ko karfe 11 kafin da 11 har zuwa faduwar rana ya fi tsawo saboda ka azuminsa yana nan abubuwa guda biyu suka sa idan ya samu niyyar azumi cikin dare sannan ya suma in ya zamana ya farfado kuma lokacin da ya farfado har zuwa faduwar rana in ya zama shi ne mafi tsawo to azuminsa yana nan a gane ko ya samu niyya cikin dare ya yi niyya da azumi ya suma karfe 6 ko karfe 7 amma bai farfado ba sai karfe 5:30 ko karfe 5 abinda ya samu na azumi awa 2 kawai cikin wajen awa wuni awa nawa ne awa nawa awa 12 ko 13 ko to a cikin awa 12 ko 13 awa 2 kacal ya samu awa 3 kacal ya samu to anan me suka ce babu azumi zai rama an gane ko kuma idan bai samu niyya cikin dare ba gare waye ya suma cikin dare ya suma har gare waye kamar da malam ya kawo gari na wayewa karfe 6 na safe ya farfado kaga ya samu mafi yawan wuni amma bai samu niyya cikin dare ba hali ɗaya ne idan ya samu ba zai rama ba idan ya yi niyya cikin dare ya samu niyya cikin dare gare waye ya suma ya farfado lokacin da ya samu na azumi idan ya zama shi ne mafi yawa to azuminsa na nan amma idan aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ko bai samu niyya cikin dare ba ko ya samu mafi yawan wuni sai ya rama an gane ko kuma wato ya yi niyya cikin dare amma bai samu mafi yawan wuni ba a nan ma zai rama wannan shi ne abin da malikiya suka tafi a kai wasu malamai suka ce ko awa ɗaya ya samu idan ya yi niyya cikin dare ya suma ya farfado ko awa ɗaya ya samu to za a suka ce azuminsa yana nan to ala yi hali abin da ya fita ka tsantsan idan mutum ya suma wato ko da ya samu mafi yawan wuni ya farfado ko da ya samu mafi yawan wuni abin da ya fi ya rama wato yafi zama taka tsantsan domin abin da ake so shine al-imsaku min awwal an-nahari ila akhirih min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams shine azmi ai al-imsaku kame baki ba za ka ci ba ba za ka sha ba bayan ka samu niyya cikin dare daga ketowar al-fajr har zuwa me faduwa rana shi ko bai samu wannan dan ba saboda haka abin da ya fita ka tsantsan sai da ya rama wannan kidan idan bai su ma wunin gaba daya ba akwai hali wanda yake idan ya su ma wunin gaba daya ya sahu to ana kiran sallar asubahi ko sai ya su ma bai farfado ba sai cikin dare ko kuma ya farfado cikin dare har gari ya waye har aka wuni sai bayan magariba tukunna ya farfado ana mafi yawan malamai suka ce nan ma zai rama nan ma zai rama to a takaice dai wanda ya suma abin da ya fita ka tsantsan ya yi samu wani bangare na wuni ko bai samu ba ko ya samu mafi yawa ko bai samu mafi yawa ba abin da ya fita ka tsantsan shine me ya rama wannan rana duk da cewa wasu malamai sun saba wasu suka ce idan ya su ma wunin gaba daya ba zai rama ba suka ce kamar mai azumi kamar wanda ya bacci mutum ne ya yi niyya cikin dare ana sallar asubahi sai ya kwanta yana bacci har rana ta fadi yana azumi ko bai da azumi suka ce haka ne wanda ya suma ma to amma shi akwai bambanci ai shi mai azumi da hankali yana cikin hankalinsa idan ka tada shi zai tashi amma shi wanda ya suma fa ba zai tashi ba alai haji babu ne nasi akan wannan ijtihadi ne to duk abin da yake zama to babu nasi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya suma ga yana a cikin azumi ga yadda zai yi to abin da yafi zama lafiya mutum ya duki hanyar me salama dan karama ai azumin nafila ma mutum yana yi saboda haka wanda ya samu wannan jarabawa ya suma kwana daya ko biyu ko uku bai samu ya samu matsala wajen azuminsa idan azumi ya wuce ya rama Allah da kalla ya fita daga cikin sabanin malamai kuma ba abinda ya rasa malaki cewa man ughmi alaihi laylan fa afaqa ba'da tulu'i al-fajr fa alaihi qada'u as-sawm sabar bai samu niyya cikin dare ba sai yake cewa wala yaqdi min as-salawati ba zai rama ba daga cikin salloli illa ma afaka fi waqtihi sai sallan da ya farfado a cikin lokacinta an gane wannan matsalar ta gabata a cikin jami'un fi salah malam ya sake maimaitawa mu ambata a can mun bayyana a can guran a cikin jami'un fi salah cewa mutumin da yake ya suma sai daga baya ya farfado za a duba idan wannan a lokacin da ya farfado duk sallar da lokacinta ya wuce ba zai rama ba misali ya farfado bayan magariba ya suma karfe 12 na rana sai ya farfado bayan magariba kaga azhar lokacin azhar ne ya wuce lokacin la'asar ya wuce to amma magariba bai wuce ba saboda haka sai ya rama sai ya sallama magariba an fahimta madogara a nan shine asar na wato Abdullahi ibn Umar a cikin Muwatta na Imam Malik Nafi yake cewa Abdullahi ibn Umar ya suma da ya farka wato bai rama bai biya salloli da lokacin su suka wuce ba an gane a masallar da ya farfado a cikin lokacinta sai sallaci wannan sallah amma me yasa malam ya kawo mas'alar ta riga ta gabata a can me yasa malam ya kawo kuma kari a cikin asar na Abdullahi ibn Umar hadisi manzo Allah rufi al-qalam ai salasa amma bai ambaci wanda ya suma ba manzo Allah ya ambaci me ma hukunci annayin da ma hukunci to gashi ma wato muguma alaihi a wata fuskar yayi kama da wato ma hukunci a wata fuskar yayi kama da wanda yayi bacci wanda shine madogarar da kuma asar na Abdullahi ibnu Umar malan ya kawo mas'alar anan duk da cewa ya ambace ta a can jami'in fi salah saboda yayi maka tambihi cewa akwai bambanci tsakanin sallah da azumi dangane da wanda ya suma kaga a takaice dai abinda muka bayyana anan wanda ya suma a cikin watan Ramadan zai biya wannan azumin daga baya ko amma sallah duk sallan da ya lokacinta ya wuce idan ya farfado lokacin sallah ya riga ya wuce ba zai biya wannan sallah ba amma azumi kuma zai biya daga baya wannan shine bambanci domin ya nuna maka bambanci tsakanin sallah wannan yana daga cikin al-furuqul fiqhiyya matsaloli masu kama da juna kamata ya ba su hukunci daya amma wani sa'ili za a bambanta su to ina aka bambanta su za a bayyana dan me kun ga anan masuma yayi bai sallah ba har lokacin ya wuce zai biya ba zai biya ba watan Ramadan yana azumi ya suma lokacin azumin ya wuce in anka duba sallah kamata a ce ba zai biya ba amma aka ce za a biya nan masuma ce nan masuma ce an gani to shine anan suka ce ba zai biya ba al-sallah amma azumi zai biya dan me suka ce ita sallah idan aka ce za a biya inda tana maimaituwa akwai takuruwa a ciki amma Ramadan so ɗaya wata ɗaya ne a shekara so ɗaya amma ta yi misalin mutum Allah ya jarrabe shi da cutar suma yau ya suma bayan sati ɗaya ya suma bayan sati biyu ya suma duk sanda ya suma salloli da suka kubce masa sai ya biya kaga akwai me akwai mashakka saboda sallar tana maimaituwa amma azumi sau ɗaya ne a shekara ta yi rasa kwana biyu kwana uku idan azumi ya wuce ya rama shi kenan ya huta akwai bambanci to shi yasa ma suka ce mace mai al'ada idan al'adanta ya zo mata salloli da bata yi ba idan ta yi wanka za ta biya ko ba za ta biya ba ba za ta biya ba amma idan ta sha azumi saboda al'adanta ya zo mata idan azumi ya wuce saboda dalili na shari'a ya bambanta tsakanin sallah da azumi hikimar malamai suka ce saboda ita sallah tana maimaituwa kuma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj akwai takuruwa ga wanda Allah ya jarbe shi da cutar suma amma azumi sau ɗaya ne za a yi a shekara saboda haka ko ya biya babu mashakka babu damuwa a ciki sai ma yake cewa wa yanbaghi lis-sa'imi ya dace ga mai azumi ko watan Ramadan ko ba watan Ramadan ba an yahfaza lisanahu ya tsare harshensa ya kiyaye harshensa wa jawarihahu da gabbansa malam yace ya dace to shine yanbaghi ana masu sharhi na risala suka samu sabani wasu suka ce abin nufi anan yustahabu ma'ana mustahabbi ne kana azumi musamman watan Ramadan mustahabbi ne ka tsare harshenka ko ka saki harshenka ka yi maganganu wanda ba su dace ba marasa kyawu ba ka da matsala ka bar mustahabbi ne wasu suka ce a'a wa yanbaghi ana abin nufi ma'ana yajibu wajibi ne ya kiyaye harshensa kada ka yi maganganu waɗanda ba su dace ba kada ka yi maganganu waɗanda suke haramu an fahimta to shine wasu malamai suka ce a'a ai babu cin karo tsakanin maganganun guda biyu abin da za a duba a nan shine me za ka faɗa da harshenka in ka fadi abubuwan da suke haramun kai maganganu wanda aka haramta maka to wayan bagi an sai a fasara shi wa yajibu amma idan akwai abubuwa kalam mubah zan tittika maganganu da suke ba haram bane amma a matsayin na mai azumi kamata ka tsare harshenka rashin barin su yafi kai su to wannan sai mu ce ne mustahabi ne kana hira normal da wani wannan ba haramun bane kai to amma inda san samu ne ka shagala da ambaton Allah subhanahu wataala to anan sai kace mustahabi ne ka tsare harshenka kada kai maganganu wadanda ba su da amfani gare ka amma ya zamana maganganu ne wadanda Allah ta'ala ya haramta su ƙarya annamimanci cin naman mutane kaga wannan me haramun ne malaki cewa yan bagi isa'im an yahfaza lisanahu wa jawarihahu da gabbansa jaware wasu malamai suka ce guda bakwai ne gabbai jam'u jariha ji da gani da harshe da hannaye guda biyu da kafafuwa guda biyu da cikinka da farjinka kana azumi kada ka ji da kunnenka sai abin da yake halal sannan kada ka ga sai abin da yake halal kada kana azumi kana ta kallon mata har ka wuri kana ta kallon mata kada ka kallon tsiraikin mata a zahiri ko ta hanyar funafunai ko ta hanyar satellite ko ta hanyar Facebook kana azumi amma kana ta kallon tsiraikin mata kaga baka tsare har idonka ba wa kana azumi kuma wannan wajibi ne ka tsare idonka tsirekin mata kamar yadda kwanakin baya muka yi bayani ko a satellite ko a TV ko a video ko a Facebook ko WhatsApp ko a Instagram inda tsireki ne tsireki ne an gane sannan ka tsare harshenka kada ka fadi maganganu waɗanda suke haramu sannan hannayenka kada ka taba abin da Allah ya haramta ba kana azumi kafafuwanka kada ka taka da kafafuwanka ka je gurin da Allah ya haramta sannan ka tsare cikinka kada ka sa bakinka abin da yake haram wal farj ka tsare gabanka kana azumi saduwa da iyalinka da sauransu kaga abubuwan nan in ka duba azuminmu a yau akwai me akwai aiki akwai aiki malaki ta lisanahu wa jawarihahu duk da cewa lisan yana ya shiga cikin jawarih ko ba haka bane harshe shi ma ɗaya ne daga cikin jawarih amma malam ya ware shi saboda harshe ya fi hatsari to shi yasa malamai suke cewa laifuffuka da mutum yake da harshensa ya fi yawa laifin da za ka yi da harshenka ya fi yawa ya fi irin laifin da za ka yi da idonka ko da kunnenka ko da hannunka ko da kafafunka harshen nan da harshe za ka yi ƙarya da harshen mutum yake annamimanci da harshen mutum yake cin naman mutane da harshen mutum yake shaidan zir da harshen mutum zai yi shirka zai kafirci zai zalunci da harshe abubuwa da yawa amma ido kuma ai gani ne kawai kunne kam ji ne hannu kuma tabawa kafa kuma tafiya amma harshe to shi yasa hadisai da yawa suna tsawatawa akan tsare harshe hadisi mu'az kuffa alaika hadha da mazalacin sa ka tsare harshen wa inna al mu'akhadhuna bima nutakallam bi mu'az ke cewa shin abin da harshen da muke magana da shi ma za a kama mu da shi yace zaqilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manaqirihim illa hasa'id al-sinatihim ai babu abin da yake jefa mutane cikin wuta ala wujuhihim ta fuskokin su jefa wuta ma ta fuska za a saka yace illa kawai abubuwan da harsunan suke girbe laifukan da suka yi da harsunan su su ne zasu sa a jefa su cikin wutar jahannama. Saboda haka ka kiyaye harshenka. Wata ran Sayyidina Abubakar yana zaune, Sayyidina Umar ya shigo gurinsa yana khalifa, Sayyidina Abubakar yana khalifa, Sayyidina Abubakar ya kama harshensa yana ja, yana ja. Sayyidina Umar ya ce, ya haka ya khalifatu Rasulillah, lafiya kuwa? Ka kama harshenka kana ja? Sai ya ce, hadha awradani al-mawarid, wannan shi ya kai ni gurin halaka, harshe na shi ya kai ni gurin halaka. Sayyidina Abubakar manzo Allah da yana nan da ransa duniya a munasaba daban-daban a lokuta daban-daban ya bada shaida shi dan aljanna ne. A lokuta daban-daban a munasaba daban-daban yace shi dan aljanna ne. Umar da haka yana jan harshen sa yace wannan shi ya kai ni halaka. To mu muna da an ba mu garanti na jinan aljanna ne. Eh? To amma inda muke sakin harsunan mu zai wahala mu wuni ba mu ci naman wani ba, zai wahala. Sai dai wanda ya ci naman mutane so dai so biyu so uku shine Amirul Mu'minina, so dai so biyu so uku shine dama dama shine Amirul Mu'minina. Wani kam yana ta ci ba zai koshi ba, yana ta cin naman mutane ba zai koshi ba, har ya wuni ya wayi gari baya koshi cin naman mutane, yana ta ci. To haka nan ƙarya suna nan da yawa. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana wa idza kana sawmu yawmi ahadikum, idan da yanku yana azumi, fala yarfuth wala yaskhab, kada yi maganganun batsa, kada ya daga murya yana hayaniya. Fa in sabahu ahad, in wani ya zage ka, aw qatalahu, ko ya nemi ya fada da kai, wani ya zage ka ko ya nemi ya fada da kai, falyaqul inni mar'un sa'im, kada ka mai da martani kace ni ba ina azumi. Ko wani ya zage ka, ka tsare harshenka. A wani hadisi manzon Allah yake cewa man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba, duk mutumin da yake bai bar maganar zurba, maganar ta ƙarya, to Allah baya buƙatar kasancewarsa baya ci, ya bar ci ya bar sha, Allah ba ruwansa da azumunsa, ya lalata ladar azumunsa. Ba za a ce ya rama azumunsa ba, amma ladar azumin, roman azumin bai samu ba. Tushasa mala yake cewa wa yanbaghi lis-sa'imi an yahfaza lisanahu wa jawarihahu, ka wannan malar ladabi ne na ladubban azumin ya kawo. In ka je wasu littattafan za su kawo da tsari, fara'idu sawm da shurutu sawm, sunanu sawm, mustahabbatu sawm, ko kuma adabu sawm. Mana haka azubi ki kawo gaba daya, bayan kawo faradi ya kawo sunna, bayan sunna ya kawo mustahabi. Haka bai tsara su tsari na irin yadda malaman baya-baya suka yi ba. Wa yanbaghi lis-sa'imi an yahfaza lisanahu wa jawarihahu wa yu'azzima, ya girmama min shahri ramadana, daga watan ramadan, ma azzama Allahu subhana, abinda Allah ya girmama. Wasu malamai suka ce min anan za'ida ce, an kawo saboda karfafa maganar. Za ka iya ka ce wa yu'azzima shahra ramadan, ma kuma suka ce mausula ce, sai ka karanta kamar haka wa yu'azzima shahra ramadan allazi azzamahu Allah, wa yu'azzima, ya girmama min shahri ramadana, watan ramadan, ma azzama Allah, wanda Allah ya girmama shi, watan da Allah ya girmama shi, kai ma ka girmama shi. Yana daga cikin girmamawa tsare harshe da malam ya ambata, tsare gabbai da malam ya ambata. Mutum zai girmama watan ramadan saboda a wannan watan ne Allah ya saukar da alqur'ani, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Sannan kuma Allah ya fallanta azumi kwana 30 ko 29 na wannan wata, saboda haka sai mutum ya girmama wannan wata. Man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, duk wanda yake yana girmama alamomin addinin Allah, to wani alama ne cewa akwai takawa tsoron Allah cikin zuciyarsa. To sai mutum ya girmama watan Ramadan, wato da yin azumi, da kiyaye azumi, da karatun Alkur'ani, da yawan zikiri, da yawan sadaka, da yawan nafilfilu, da sauran ayyuka na ibada. Mutum ya girmama wannan wata da waɗannan al'amura. Sai malaki cewa wala yaqrabu as-sa'im, mai azumi ba zai kusanta ba, wala yaqrabu as-sa'im an-nisaa, mai azumi ba zai kusanci mata ba, bi wat'in, da saduwa, wala mubasharatin, kutabawa ko runguma, wala qublatin, ko sumbata lilladati, saboda neman jin dadi. Malaki ce wala yaqrabu as-sa'im an-nisaa, domin wato kusantar mata, kusantar da yake nufi anan ba wai wata saduwa ba, ka zo kusa da su ta hanyar jikinka da taba jikinsa. Wannan magana da ake yi matar ka fa, yawwa, dama wancan dama ba magana yi mata aure ake magana. Kada wani ya fahimta in baka azumi za ka iya ka kusance su, an fahimta, ana magana mata aure ne. Wala yaqrabu as-sa'im an-nisaa, mai azumi ba zai kusanci mata ba. Saboda me? Ya zama kana kusa da su, jikinka zai taba jikinsu, to akwai zari'a, kada wannan ya ja ka ka fara cikin wani abu daban, sai da zari'a ce suka yi. Saboda haka wala yaqrabu as-sa'im an-nisaa biwat'in, kada ya kusanci mata da saduwa, wannan haramun ne. Wannan haramun ne, ka sadu da iyalinka haramun ne. Idan mutum ya da gangan ya yi zunubi, sannan kuma kafara ta kama shi, kamar yadda muka karanta a baya. Amma kuma taba mace matarka ko sumbatarta, to wannan malikiya suka ce idan kana zani wannan zai jawo ka kafa da cikin saduwa da iyalinka, haramun ne ka yi, ka taba ta. Kana taba wannan, to sai wannan ya juya ya zama ta wani abu daban har ku sadu, ka sadu da ita, to taba wannan ya zama haramun. Duk abin da zai kai ka ga haramun, haramun ne ka aikata shi, an gane. Amma ya zamana ko ka taba ta ko sun bace ta, ba zai wannan ba zai kai ka kafa da cikin saduwa, cikin jima'i ba, to makruhi ne suka ce, domin ba za ka amince ba. Ba mamaki kana gani ba abin da zai faru, ka taba ta kuka sumbace ta, wani abin zai faru, ka lalata azuminka, ka shiga cikin damuwa, ka fara. Saboda haka ko ka san kanka ba ka da matsala, ba za ka fara cikin abin da Allah ya haramta ba, makruhi ne, ba a so kai, a gane. Amma in ka kana ganin cewa ka taba ta kuka sumbace ta, za ka fada cikin haramun, to haramun ne ka yi. Wasu malamai suka ce idan ka tabbatar da cewa babu abin da zai faru, ya halatta ka sumbace ta ko ka taba ta. Sun kafa hujja da hadisin na Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqabbilu wa yubashir wa huwa sa'im, yana sumbatar matansa kuma yana taba su alhali yana azumi, an gane. To sai dai na Aisha ta kara wata magana muhimmiya, wa kana amlakakum li irbihi, manzon Allah ya fi rike sha'awarsa, yana iya control din sha'awarsa, sha'awarsa ba za ta rinjaye shi har ya fada cikin abin da Allah ya hana ba. To shine malamai suka ce daga wannan suka ɗauka, in ka san cewa ka sumbace ta ko ka taba ta, wannan zai kai ka ga abin da yake haramun, to haramun ne ka taba ta. Tunda mu sauran al'umma ba za mu iya mu yi control din sha'awar mu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda in za ka yi control din kanka, to malikiya suka ce makruhi ne, sauran malamai suka ce babu damuwa. Amma idan ka san ba za ka iya kai control din kanka ba, za ka fada cikin damuwa, ka sani, to kar ka taba ta, haramun ne ka taba ta, an gane. asali abin da sunna ta tabbatar sun batar mace in babu fitina baka jin wani abu zai faru ai halalta kamar da na Aisha ta ambata dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an samu hadisin Abu Hurairah wanda Imam Abu Dawuda ya rawaito aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sumbatar mace ga mai azumi sai ce babu damuwa an gane sai wani mutum ya zo ya tambaya sai manzon Allah ya hana shi ce kada kai to shine suka ce da aka duba shi wannan wanda manzon Allah ya bashi dama yace ka sumbaci matarka tsoho ne wannan da yazo manzon Allah ya hana shi matashi ne na fahimta tsoho ya tsuha ko yayi sumbata zama ita mata tsuha ba wani abin da zai biyo ba kawai tausayi ne da jin kai a sumbaci juna wannan shine galibi amma matashi ina cikin karfin sa yazo ya sumbaci matarsa kaga ba ma shi wani abu zai iya faruwa to shine wannan ma hadisin ma yana karfafar ka'idar da malamai suka kawo idan kana jin ka sumbaci iyalinka abin da ba su zai faru haramun ne idan ba abin da zai faru malikiya suka ce makruh wasu malamai suka ce babu damuwa an fahimta daga cikin hadisi da suke nuna cewa ya halatta hadisin sayyidina Umar wanda Imam Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito sayyidina Umar yake cewa yace wata ran hashashtu naji nishadi naji farin ciki fa qabbaltu na sumbaci iyali na wa ana sa'i naji farin ciki na shi nishadi wani sai sai ma kamanta maka na azumi ku haka yana faru ai kamar yadda ke mutum ya manta zai ci ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa haka nan to shine sai ya ce ya shine ya ji nishadi ya sumbaci iyalinsa yake cewa manzo Allah sai ya zo gurin manzo Allah yace sana'atul yawma amran aziman kai ya rasulullahi na aikata babban al'amari yau qabbaltu na sumbaci iyali wa ana sa'im alhali ina azimi sai manzo Allah ya ce ya kake gani idan ka dauki ruwa ka sa bakinka ka kurkure bakinka akwai matsala sai sai na mace babu matsala yace fa ma to dan me zaka damu dan ka sumbaci iyalinka ma'ana manzo Allah yace manzo Allah yake so ya nuna masa kamar yadda ya kuskuri idan ya kuskuri bakinsa ya kurkure bakinsa babu damuwa haka nan idan ya sumbaci iyalinsa babu damuwa amma duk wannan malamai suka kawo sharadi idan mutum ya amince wa kansa an fahimta idan hadisin gaba da ka tara su da sauran ka'idoji na shari'a na kullum shari'a gaba ɗayanta za a ɗauka kada ku dauki wani bangare ka ce ya halatta ba tare da kayan da aka rida cewa halaccin nan shin zai kai ka ka aikata haramun ko ba zai kai ka ba dole a yi la'akari da wannan an gane Ibn Qudama yake cewa idan mutum ya san cewa yana da tsananin sha'awa ta yadda idan ya sumbaci iyalinsa kawai zai fada cikin abin da ba su mutane sun sha bambam wani ganin mace kawai hankalinsa zai tashi wani ganin mace kawai ya ga matarsa hankalinsa ya tashi wani sai idan jikinsa ya taba jikin mace hankalinsa zai tashi wani kuma ya ga matar su yi gogayya babu ruwansa akwai daga cikin mutane irin wannan to sha sama wasu irin wannan matansu suna kuka da su shi ba ya da sha'awa da yawa to yake cewa idan mutum ya zama wato yana da sha'awa wadda ta wuce iyaka ta yadda idan yana sumbaci matarsa yana sumbatarta ko yana tabata to za a fara cikin haramun to haramun ne ita ba mutumin da yake baya da tsananin sha'awa ta yadda ko ya taba matarsa babu abin da zai faru yake cewa makruhi ne Shagu Taimini yake cewa idan mutum yana tsoron zai fada cikin abin da Allah ya haramta haramun ne amma kuma bai jin wannan tsoron ko a
ko akwai sha'awa ko ba sha'awa babu dama ba makruhi bane almuhim a takeice dai kaida da malikiya suka kawo yana da muhimmanci idan kana ganin cewa zaka fara sai amliki haramun haramun ne in kuma kana ganin ba zaka fara ba gara mutun yayi taka tsantsan dan ba mamaki kana gani babu abin da zai faru kuma abin da ba a so ne zai faru fadin malam wala qiblatin lillazzati wannan kaidin da ya kawo wato wasu malamai suka ce ba bukata wala qiblatin lillazzati shi a ganin sa abin da ba a so shine sun bata mace saboda me neman jin dadi to maza kai sun bata saboda tausayi mutum su bata mace saboda tausayi misali kana azumi ba ta da lafiya tana fama da rashin lafiya ka zo ka ce mata sannu sannu Allah ya baki lafiya ka sumbace ta ba ma ba sa mata tunanin sha'awa tunda har ba ta da lafiya tana kwance ba sa mata tunanin sha'awa to ga kila malam wannan yake nufi kila shi a gurin sa wannan babu damuwa to amma wasu masu sharhi suka ce a'a domin ko idan ka sumbaci mace baka nufin neman jin dadi ai ita kanta sumbatar hanya ce ta samu jin dadi sumbatar mace hanya ce ta samu me baka da niyan wannan amma kana sumbata sai me sai ka ji dadi ko wannan in ba sa ba sai kai ka wani abu wallahi da wannan duk ijtihadi ne duk abin da malamai suke so shine ne duk wannan bayanai me suke so azuminka ya tsira azuminka ya tsira kuma azumin nan kada kai wasa da shi wannan shine duk abin da suke so malaka yake cewa wala yahrumu mugama ko wala mubasharatin wala qiblatin lilladhati fi nahari ramadana aw ni ramadan wadannan abubuwa da aka lissafa to an ba so ne mutum ya yi su a wani ramadan wala yahrumu alayhi wala yahrumu dhalika alayhi wannan bai haramta a gare shi ba ta ba matarsa ko sumbata fi lailihi ko saduwa da iyali fi lailihi ma'ana fi laili ramadan cikin dare ramadan wahidda lakum laylatu siyami rafathu ila nisaikum nasini na alqur'ani wala ba'sa babu laifi an yusbiha mai azumi ya wayi gari junuba yana cikin janaba min alwat'i saboda saduwa da iyali wannan matsala ta gabata ko ta gabata amma me yasa malam ya maimaita anan wasu masu sharhi suka ce malam ya maimaita anan a can da ya kawo matsalar yana nufin wanda ya kwana da janaba azuminsa yana nan a jizawu haka yake ko azuminsa yana nan azuminsa bai baci ba kuma anan abin da yake nufi shine wato ya halatta ka kwana da janaba wancan gurin abin da yake nufi shine idan ka kwana da janaba sai bayan gari ya waye tukunna kai wanka azuminka yayi anan kuma abin da yake so ya nuna wala ba'sa an yusbiha junuban min alwat'i ya halatta ko akwai damar wanka mutum ya samu ya sadu da iyalinsa ko ya yi mafarki cikin dare ko da yana da damar yin wanka ya ƙi yin azumin wankar yana da dama ya bari gari ya waye ya yi wanka wannan ba hana shi ba an gane sai ke cewa man tazza fi nahari ramadana duk wanda ya samu jin dadi a wani ramadan bi mubasharatin da taba iyalinsa aw qiblatin ko sumbata sumbatar iyalinsa fa amza li zalika an gane fa amza li zalika sai wato yayi mazi saboda wannan sumbata ko taba iyalinsa fa alaihi alqada'u wato ramuko ya waje ba a kansa ya taba iyali ko ya sumbace ta sai mazi ya fito masa to wannan ma'ana azumunsa ya kare azumunsa ya lalace idan azumi ya wuce zai rama a kwana daya hali bi ne anan hali na biyu ma ne ya kawo na farkon bai kawo ba hali na farko idan mazi bai fito masa ba ta yi kusan baki iyalan ta yi ka taba ta babu abin da zai fito bayan ka ji dadi ka sumbace ta ka ji dadi ka taba ta ka ji dadi amma babu abin da fito ma lamazi wala mani ya matsayin azuminka azuminka yana nan ko baya nan azuminka yana nan har ibnu qudama yana cewa ni ban san wani sabani malamai akan wannan ba amma a malikiyya sun samu sabani wasu suka ce inda ya ji dadi to azuminsa ya kare zai rama kwana daya amma wannan marjuhi ne baya da karfi hatta a mazhaba zance wanda ya fi karfi idan ka duba mai samara dani ya kawo ya ce arrajihu zance mai karfi shi ne azuminsa yana nan ba zai rama ba an fahimta saboda haka idan mutum sun baci iyalinsa ko ya taba ta ya ji dadi to azuminsa babu abin da ya fito daga jikinsa lamazi wala mani azuminsa me yana nan bai da matsala to abin da malai kawo hali na biyu shi ne idan ya ji dadin to sai mazi ya fito to ya mazan azuminsa a malikiya azuminsa ya kare zai rama a wannan rana wannan shi ne mazhabar imam ahmad bin hanbal su sun yi kiyasinsa ne akan mani suka ce mani ma idan mutum ya taba iyalansa ko ya sambaci iyalinsa idan mani ya fito masa to azuminsa ya karye zai rama wannan rana suka ce babu bambanci tsakanin mazi da mani dukkanin ai jin dadi ne nan ma jin dadi ne nan ma jin dadi ne saboda haka zai rama amma wasu malamai suka ce kamar Shafi'iyya da Hanafiya suka ce su saboda mazi ba zai rama ba azuminsa yana nan saboda akwai bambanci tsakanin mazi da mani shi mani ko a mafarki ya fito maka za ka yi wanka ko ka yi mafarki ka tashi mani ya fito maka za ka yi wanka amma mazi ya fito maka za ka yi wanka za ka wanke azzakarinka ne kawai saboda haka suka ce shari'a ta bambanta su saboda haka wajen azumi ma za a bambanta su to alai har irin wannan abin in ji har ka taba iyali ka ji dadi har mazi ya fito ma abin da ya fita ka tsantsan mutum ya rama domin a hadisi na qudusi Allah ta'ala yake cewa yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli duk sha'awar jima'i daban ne sha'awar mani daban amma dai ka samu sha'awar saboda haka ko ka fita daga cikin sabanin malamai saboda ta ka tsantsan al-ihtiyat mutum ya rama kwana daya ko bai rama ba akwai malaman da suka ce ba za a rama ba an gane sai hali wa in ta'ammada zalika hatta amna malaki ta wa in ta'ammada zalika idan yayi haka da gangan zalika ishara za ta koma game mubashara da qubla idan mutum ya sumbaci iyalinsa yana azumi da gangan ko ya taba ta yana azumi da gangan hatta amna har mani ya fito masa har yayi mani fa alaihi alkafara kafara ta wajaba a kansa malam me yasa bai ta qada ba malam me yasa bai ce fa alaihi alqada wal kafara ba sai ce fa alaihi alkafara me yasa akwai sabani yawa a na'am me yasa bai ce fa alaihi alqada'u wal kafara ba sai ya tsallake kaza sai ya ce fa alaihi alkafara akwai kafara a kansa sanin ne ne in ana maganar kafara maganar kaza ya mata so inda har za a dora maka kafara ramu ka kafara in kaza kuma ai ba ma magana ai abu ne sanin ne an fahimta shi yasa bai ce bai kama ganin qada ba ma'ana al'amarin mani ya fi karfin al'amarin mai mazi, shi mazi akwai qada, in kuma mani ne ba ma maganan qada kawai ake yi ba, maganan mai hadda kafara. An fahimta? To wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai mazhabi guda hudu a imal arba da mabiyansu, duk wanda ya taba iyalan sai ji dadi ta hanyar sumbatarta ko taba ta har mani ya fito masa, to azuminsa ya karye zai rama. In kaliyansu daga cikin malamai suka ce a'a, ai nasi ya zo ne akan jima'i, saboda haka ko mani ya fito azuminsa yana nan, amma zance wanda ya fi dacewa da ruhin shari'a duk wanda ya taba iyalansa ko ta hanyar sumbata ko taba ta da hannu har ya ji dadi har mani ya fito masa, to azuminsa ya karye ya rama wannan rana. Ya rama wannan rana daga cikin dalilai da malamai suka kafa hujja da su, hadisin nan da muka kawo, hadisin al-Qudusi, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, mai azumi yana barin ci, yana barin sha, yana barin sha'awa saboda ni. Yanzu ya bar sha'awa, ka sumbaci iyalinka har mani ya fito ma, ina barin sha'awa nan? Baka bar sha'awa, saboda ka azumin ka ya kare sai ka rama a kwana ɗaya ko kwana biyu, iya abinda wato ya kwanakin da wannan matsala ta same ka a cikinsu. Malaki ta fa alaihi alkafara, ma'ana bayan ya ramo ko bayan ya rama akwai kafara a kansa. Wannan sun gina ne akan ka'idarsu. Malikiya suna gani ba sai jima'i ne kadai zai sa kafara ba, duk wanda ya keta hurumin watan Ramadan da gangan akwai me kafara, ka ci da gangan akwai ramako akwai kafara, ka sha da gangan akwai ramako akwai kafara, saboda ka keta hurumin watan Ramadan. To anama idan mutum ya taba iyalinsa da gangan ya sumbace ta ko ya taba ta, ya san yana azumi, har mani ya fito masa ya keta hurumin watan Ramadan, saboda haka zai rama wannan rana kuma zai kafara. Amma mafi yawan malamai su sun tsaya ne akan me alqada rama, suka ce kafara sai me sai jima'i, in ba samu jima'i ba to babu kafara a gurinsu. To shine a wancan lokaci muka yi bayanin cewa ta yiwu mu ce mutum ya duba halin wanda ya fada cikin wannan al'amari. In mutum ne mai kokari wajen kiyaye azumi sai tsautsayi ne yasa ya fara cikin wannan abun, to za a ce ya rama kada ya kafara. Amma mutum wani ke dama shi bai riki azumin da muhimmanci ba, yana ta wasa da azumin, to saboda ladabtar da shi zai yi a ce to kai kaza kuma kai kafara. An gane ayyukan al'amari na ijtihadi ya zai koma ga shi malami mai ba da fatawa, abinda ya imani da shi tsakaninsa da Allah ya ba da fatawa, zai ba da fatawa a kai. Shi kuma wanda ya yi tambaya malamin da ka yarda da addininsa da imaninsa har ga Allah, ka tambaye shi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, fatawa da ya baka idan ka aiki da shi baka san mutum mai laifi a gurin Allah ba, don wannan shine abin da zaka iya ko wannan shine abin da Allah yake ayi. To Allah samu dace, zamu tsaya a nan lokaci yayi, abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya bamu darasa gaba daya, abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu, Allah ya bamu zama lafiya wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.